Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da niyya da kuma dalal duk a Jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so akan na adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau Juma'a ta babbar rana 13 ga watan Oktoba shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO, za ku ji dalili. An yi wata karamar girgizar ƙasa da safiyar yau Juma'a kusa da inda Koriya ta Arewa take kirin makamanta na nukiliya. Ministan tsaron Somalia tare da shugaban rundunar sojin ƙasar sun yi murabus, shi ma za ku ji dalili.
Kanin labaran kenan aka ji. Gwamnatin jihar Borno ya kaddamar da wasu rukunin gidaje 100 da gidauniyar Muhammad Indimi ta fara ginawa a garin Bama.
Duk mutumin kirki in ya ga mutanansa suna cikin wahala, ya kamata ya zo ya taimake su, sai dai in ba shi da shi.
Za ku ji in da'awa kwana game da takaddamar da ake tsakanin ministan mai na Najeriya da shugaban kamfanin mai na NNPC kan wasu kwangiloli.
Mataimakin shugaban kasa, wanda a wancan lokacin shine makadashin shugaban kasa, ya sa hannu a waɗannan kwangiloli naira biliyan 640.
Yayin da Najeriya ke neman ciyo bashin wasu kudaduri a kasashen waje, hukumar lamani ta duniya ta gargaɗe kasashe irin su Najeriya kan illar ciyo bashi. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Aliza ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce za ta fice daga kungiyar raya ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO, bayan da ta zargi kungiyar da nuna adawa da wariya ga Isra'ila. A ranar 30 ga watan Disamba baɗi, ficewar Amurka daga kungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sawa'i kaɗan bayan wannan sanarwar da Amurka ta fitar, ita ma ƙasar ta Isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga kungiyar. Tuni wata sanarwa da ofishin Prime Minister Isra'ila ya fitar ta nuna an baiwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar umarnin fara shirye-shiryen ficewa daga kungiyar ta UNESCO tare da Amurka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka a matsayin na jarumta. A wani martani da samiyar, kungiyar ta UNESCO ta nuna takaicinta kan ficewar Amurka, wacce ta ce mamba ce da aka kafa kungiyar da ita. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole tun bayan da kungiyar ta yanke shawarar ayyana tsohon birnin Hebron da kuma wasu muhimman kaburbura a matsayin mallakin yankin Falasɗinawa.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce matakin gaggawa da kasashen duniya suka ɗauka ya taimaka ƙwarai wajen kauce mummunan matsalar ƙarancin abinci a wasu yankuna. Amma ya ce duk da haka, har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa. A watan Fabrairu, Guterres ya yi gargaɗin cewar mutane miliyan 20 na fuskantar barazanar yunwa a Sudan ta Kudu da Somalia da Arewa maso gabashin Najeriya da kuma Yemen, inda ya yi kiran neman taimakon dala biliyan 5.6 a shekarar nan. Sai dai ya ce duk da cewa ƙasashen duniya sun kawo ɗaukin gaggawa, har kuma aka samu kusan kashi 70 na kuɗaɗen da aka buƙata, matsalar samun hanyar da kai kayan ɗaukin zuwa ga mabuƙatansu ta kawo cikas wajen raba kayayyakin abincin. Guterres ya ƙara da cewa rikice-rikice da ake samu a yankunan su suke haifar da matsalar ƙarancin abincin. Ya kuma ce muddin ba a kawo ƙarshen rikice-rikicen ba, za a ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abinci.
Wata ƴar ƙaramar girgizar ƙasa ta auku da safiyar yau Juma'a kusa da inda Koriya ta Arewa ke kera makamanta na nukiliya, a cewar hukumar da ke sa ido kan doron ƙasa ta Amurka. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 2.9 ta auku ne kilomita 23 daga Songbyam, yankin da Koriya ta Arewa ta yi guje-gujen makamanta na nukiliya, in ji hukumar ta Amurka. Lamarin na kama da girgizar ƙasa, amma kuma ba za mu iya yanke hukuncin cewa ya faru ne da gaske ko kuma a sanadiyar wasu aikace-aikacen ɗan adam ba, hukumar ta ƙara da cewa. Wajen makamin nukiliyar da Koriya ta Arewan ta yi na ƙarshe a ranar 3 ga watan Satumba ya haifar da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3. Sai dai ba lalle bane a ce a duk lokacin da ƙasa ta kada ya zama cewa an yi gujin makamin nukiliya. Domin a ranar 23 ga watan Satumba an ɗauka wata girgizar ƙasa da ta auku a yankin, na da nasaba da barbashin gwajin makamin nukiliyar da Koriya ta Arewan ta yi a farkon watan nan.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wata ba Amurka ya da mijinta dan Canada da ƴaƴansu uku na ci gaba da zama a ƙasar Pakistan ya zuwa daren jiya Alhamis, inda suke shirin dawowa gida bayan shekaru biyar da suka kwashe a hannun mayakan Taliban da suke garkuwa da su. Masana bayanan sirrin Amurka ne suka kyanke sawa dakarun Pakistan inda ake rike da mutanen, sannan daga baya aka je aka kubatar da Caitlin Coleman da mijinta Joshua Boyle dan asalin Canada a yankin kabilar Kurum dake kusa da kan iyakar kasar Afghanistan a ranar Laraba ta gabata. Wani jirgin saman Amurka ya jira ma'auratan da ƴaƴansu bayan da aka kubatar da su domin ya kai su kasar Jamus inda za a duba lafiyarsu. To amma saboda dalilai da ba a tantance ba, Boyle ya ki hawa jirgin. Coleman da mijinta sun bata ne shekarar 2012 yayin da suke yawon hawa tsaunuka Afghanistan, inda daga baya kungiyar Taliban Reshen Afghanistan ta dauki alhakin sace su. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da sako su da aka yi, yana mai cewa hakan wata alama ce dake nuna ketotuwar dangantaka Amurka da Pakistan.
Ministan tsaron Somalia tare da shugaban rundunar sojin kasar da ke jagoranta fada da mayaka masu tsaron ra'ayin addini sun yi marabus daga mukamansu yayin wata hira da muryar Amurka. Ministan yada labaran kasar Abdulrahman Umar Osman ya ce ministan tsaron kasar Abdulrashid Abdullahi Muhammad da kuma shugaban dakarun kasar General Muhammad Ahmed Jimal sun mika takardun ajiye ayyukansu yayin taron majalisar gwamnatin kasar da ake a kowane mako. A cewar ministan yada labaran, dukkansu sun ce dalilin ajiye ayyukan nasu na da nasaba da wasu dalilai na kashin kansu. Bayan taron majalisar, babu ɗaya daga cikinsu da ya gana da manema labarai. To amma wasu majiyoyin gwamnati da dama waɗanda suka nemi kada a ambaci sunayensu domin ba a bada umarnin wani ya yi magana kan al'amarin ba sun ce ana samun rashin jituwa ne tsakanin jagororin biyu. Wasu sun ce an jima ana korafi kan yadda ake samun rashin haɗin kai a tsakanin jami'an biyu. Rahotanni sun ce tuni shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya maye gurbin shugaban dakarun ƙasar da General Abdi Jama Hussein.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shatima ya kaddamar da gina wasu rukunin gidaje 100 da gidauniyar Muhammadu Indimu ta fara ginawa a garin Bama don taimaka ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya daidaita. Ga ta bakin gwamnan a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana.
A hakika mun yi matukan farin ciki bisa ga iyarawar gani da Alhaji Muhammadu Indimu ya nuna, kuma insha Allah an riga amma an fara an kammala aikin har kashi 70 cikin dare. Babin da za mu ce masa illa jazakallahu alkhairan, ya taimaka jama'ansa. Ni dai a iyakan sani na ba wanda ya taimaka mana fiye da shi da Alhaji Aliko Dangote. Dole mu yaba musu su biyun nan musamman, kuma muna kira ga duk masu shuniyar hannu wanda suna da hali. Mu ba mu ce su ba mu kuɗin ma mutanen Borno ba, ko zakana su su kire zo su tallafa jama'a. Ko a Bama akwai atajirai yawa amma ba su zo sun gina classroom guda daya ba. To muna kira ga duk atajiran jihar Borno suna nan su zo su taimaka jama'a su koma gida.
Ko me yasa Alhaji Muhammadu Indimin daukan irin wannan mataki a yanzu haka?
Duk mutumin kirki in yaga mutanen su suna cikin wahala ya kamata ya zo ya taimake su, sai dai in ba shi da shi. Shi yasa na roki ƴan uwana wanda suke da abu hannun su zo su taimaka. Kuma a wurin taron na faɗa, na ce abin nan ba siyasa bane, ba kuma kashin bane zamu yi ne saboda Allah dan mu taya mu kawo mutanen mu
kai kamar banda garin ba ma akwai kamar yanda kai yunkurin ba da irin wannan guduma na gina irin waɗannan gidaje
akwai ingala ingala ma zan gina guda 100 kowanne da daki uku da kasuwa da clinic asibiti da makaranta sannan kowanne gida zai zama ne yana da fitila solar kuma zamu ba su ruwan sha su rubo
Hajiya Amina Muhammadu Indimili yace shugabar wannan gidauni yana Indimi Foundation kuma kuma tayi min karin haske kamar haka
mun san cewa dole mu taimako tunda Allah ya bamu wannan ikon yin taimako saboda haka muka ga cewa mu fa mu duba a duk jahar Borno mu ga inda yake neman tsananin taimako sai muka ga bama ne zamu fara daga bama insha Allah alfara nan Allah ya
nuna mana wannan ko kashe ne wajen gina wannan gidaje
wannan gina ginin miliyan 600
Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gai da Haruna Dauda yayin da takaddama tsakanin karamin ministan mai na Najeriya Dr. Ebe Kachuku da shugaban kamfanin mai na ƙasa Dr. Maikanti Baruke daukar wani salo mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Oshinbaje yayi bayanin abin da ya sani kan wannan sa'insa daga Abuja ga Hassan Mai na Kaina
tun farko dai karamin ministan mai na Najeriya Dr. Ebe Kachuku ya zargi shugaban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC Dr. Maikanti Baru da yin gaban kansa wajen bada kwangiloli ta hanyar rashin bin ka'ida Dr. Kachuku kazalika ya kuma zargi Dr. Baru cewa ya rena shi baya mai biyayya amma cikin martanin da ya mayar Dr. Maikanti Baru ya yi watsi da zarge-zargen na ministan mai Dr. Ebe Kachuku inda ya ce duk abin da ya yi a lokacin ya yi ne da sahalewar fadar shugaban ƙasa ta Asorok mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Mi Oshinbajo da abin ya faru lokacin da yake rukan ƙasar yanzu ya yi bayanin abin da ya sani dangane da wannan magana
in some cases NNPC and their joint venture partners have to secure loans and they need authorization
a wasu lokuta kamfanin mai na ƙasa wato NNPC da abokan hulɗarsa kamfanoni sukan nemo rance kuma akwai buƙatar amincewar a samu wannan rance lokacin kuma shugaban ƙasa bai da lafiya baya ma a cikin ƙasar sai ya nasa hannu akan wannan buƙata kuma abin da doka ta tsara kenan kuma wannan shine abin da ya faru ni ne na sa hannun batutuwan ma a har guda biyu ne amma na samar da kudade ne na hadaka kuma rance ne ba kungiloli ba
they are specifically for financing of the joint venture and their loans not contract
na tambayi Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ko taya yake kallon wannan al'amari
mataimakin shugaban kasa wanda a wancan lokacin shine makadashin shugaban kasa ya sa hannu a waɗannan kwangiloli na naira biliyan 640 to amma a fahimtar sa halin da ya saba a kwangiloli ya saba a'a a waɗansu ayyuka ne da kuma harkoki na kuɗi wanda suka jibinci wannan hukuma ta NNPC
Hassan Mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gai da Hassan Mai na Kaina a daidai lokacin da shugaban Najeriya ke neman amincewar majalisa domin ya ciyo bashin kasashen waje hukumar lamani ta duniya ta yi gargaɗi ga kasashe masu tasowa da su yi taka tsantsan kan ciyo bashi ga tabakin kurare akan tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris a wannan rahoton na Umar Faruk Musa
a cin bashi yana da dadi kuma yana da rashin dadi shi akwai alfanunsa akwai kuma akasin alfanunsa na farko an ka dubi yanayin da kasar Najeriya take ciki a yanzu da kuma wato yawan bashin da Najeriya ta ci a yanzu haka wato da wanda yan kwangila suke bin gwamnati da kuma wanda gwamnati ta ci ta hannun babban bankin Najeriya wato ta hanyoyin sai da treasury bills wato takardar nan ta lamuni da gwamnati takan bayar bashin yayi yawa a yanzu maganan da ake kusan kowace naira ɗaya ta kuɗin shiga da ta shiga gwamnatin tarayyar Najeriya kusan kobo 60 ana amfani da shi ne wajen biyan kuɗin ruwa wannan diddiga ko alkalman da aka samu shi yasa hukumar lamuni ta duniya take jawo hankalin kasar Najeriya kuma gwamnatin Najeriya cewa kai takatsantsan ta bi a hankali wajen cin bashi.
To amma Mallam Ahmed Yusuf, tsohon babban daraktan bankin Unity dake Abuja, ya bayyana min a fili da nayi da shi cewa lalle akwai muhimmanci da kuma tasiri akan kasa ta ciwo irin wannan bashi.
Wannan kasafin kudin da za a ciwo bashi ba dan a kashe bane, ba dan a zauna a yi suya bane a ce a'a. Za a gina masana'antun da suke ginshikin tattalin arzikin kasa, kamar su power plant, su hydro dam, su transmission lines, su railway da sauransu. So su ne wa'annan basussukan da za a ciwo. Ni ban ga illar a nemo wa'annan basussukan ba, tunda akwai lallai-lallai ayyuka ginshikakku da za a sa kuɗin a yi da su.
A halin da ake ciki dai, ‘yan Najeriya na ci gaba da yancece kuce dangane da maganar ciwo bashin nan. Wasu suna ganin akwai muhimmanci a yi, amma wasu na ganin cewa matsalar cin hanci da rashawa tana nan katutu a tarayyar Najeriya har yanzu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba, an samu bullon annobar wata cuta da ta yi kamato da kyanda da ake cewa monkeypox da turanci a Najeriya. Rahotanni na bayanin cewa an samu bullon annobar a jihohi 7 na Najeriya, kuma kimanin fiye da mutane 30 ne suka kamu da wannan cutar. To shin yaya ne ake kamuwa da wannan cuta? Yaya alamominta? Kuma akwai magani? To na gayyato Dr. Munir Mustafa, ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa dake Jami'ar Pittsburgh nan Amurka, domin ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta da kuma yadda mutane za su kare kansu. To Dr. Munir Mustafa, ka ji labarin bullar annobar monkeypox, ni ban san me zamu ce da turanci ba a Najeriya.
Da Hausance wani lokacin ana cewa kyan dabbari, wanda shine kamar fasara ta kai da kai kenan.
To an ce
kamar cutar kyan dabbari.
To ka ce kyan dabbari da farko biri ne ke yada cutar ko koya?
Wato wannan cuta ce mai kama da farankama, wato kuraje da za su fito su manya su yawa a jikin dan adam, ta fi yawa a yara. Kuma hakika ana daukan ta ne daga dan mutane, suna daukan ta ne daga namun dawa, kaman kanana daga kamburi zuwa bera, gafiya, kurege da sauransu.
To yanzu ka san labarin da ake bayani akan cewa jihohi wannan cuta an samu annobata a jihohi 7 ko da yake a kudancin Najeriya ne, kuma maganan nan da ake yi ina jin fiye da mutane 30 sun kamu da wannan cuta. To ka kuma yi bayanin cewa ba buri ba, su kurege, su bera, duk suna yada wannan cutar.
Gaskiya ne.
To
sannan kuma ana, idan mutum ya kamu da wannan cutar zai iya sawa wanda suke tare da shi, wato kamar wanda yake jinyarsa, idan bai dau matakai na kariya ba, ko masu dubiya ko kuma ma'aikatan lafiya.
To
kun ga wannan ya zama kalubale ne ga duk wanda yake da wannan cutar. Na ɗaya, a nema masa magani a kai shi asibiti mafi kusa, sannan kuma a kula da tsafta.
To
kuma ba ya zama dole ba kage kusantar shi, indai ba na jikinsa wanda ya zama shi yake jinyar mutum ba, sai ya zama dai ba a kusanci wanda yake cikin wannan cuta ba.
A keɓe shi kenan.
A keɓe shi gefe guda.
To ya alamominta suke?
To tana farawa ne farko da kamar zazzaɓi da ciwon jiki da rashin kuzari bayan ɗan kwanaki kaɗan ko kuma ɗan wasu awoyi sai ya zama cewa an fara samun bullar wannan kuraje wanda suke fitowa kamar ya zama sun baza a jiki gaba ɗaya a gangar jiki da fuska da hannaye da sauransu.
To akwai magani?
To a wato wannan cuta ce wanda kwayar cutar da take janyo ta ta virus. Idan an je asibiti akwai taimako da za a bada, akwai magunguna da za su kawo sauki, amma maganin da zai kauda ta nan take gaskiya a babu shi. Saboda haka dai rigakafi wato kariya da kiyayewa ita ce babban magani ga wannan cuta.
To ka ce yara ta fi kama yara su suka fi kamuwa da wannan cuta ko?
Na'am.
So kuma ka yi bayani akan cewa in zai yi ya kamata a keɓe wanda ke fama da wannan cutar don kare yaɗa ta. To kamar yaro misali ba a san ya kamu da wannan cutar ba, ya je makaranta ya yaɗa ma sauran, me ya abin yi?
Na farko abin yi shi ne a lokacin a duk sanda aka ankara da cutar ya zama an keɓe yaran, kamar idan yana da ƴan uwa ya zama an kauda su wasu yaran, sannan kuma a sanar da jami'an lafiya da jami'an makaranta, su kuma kamata ya sai su sanar da iyaye, sai a lura duk wanda yake da wata alama ta wannan cutar shi ma sai a keɓe shi kuma a garzaya a nemi matakin taimako na gaggawa daga asibiti.
To Dr. Manna, ka san dukkan alamomin cututtuka suna kama da juna.
Na'am.
Wannan kyandabiri din nan akwai wata alama ne da za a lura da ita ne ko ko dai kawai da an ga mutum da yana da wannan alamun kawai a garzaya da shi? Akwai wasu gwaje-gwaje ne da likitoci sukan yi su gano?
Akwai gwaje-gwaje wanda gaskiya saboda karancin wannan cutar yawanta yau a tabbatar da ita sai wannan kurajen sun fita daga kamanninsu da yanda suke fitowa da yanda jikin mutum yake, ta haka ake ganowa. Tabbatarwa ko su kan yanzu idan aka samu a karamin asibiti gwaji da za a yi a tabbatar a tantance kyandabiri ce na wanda ake buƙatar manyan kayan aiki gaskiya sai a manyan asibitoci, kuma sai an sanar da kamar manyan hukumomi na lafiya na duniya da kuma na ƙasa wanda su ne suke ɗaukan matakai na musamman na tabbatar da kula da rashin da tsaida yaɗuwar wannan cututtuka.
To kuma kamar yadda kace a yanzu ba ma maganin warkar da ita, to ba amma batun ba allurar ma rigakafi kenan.
A gaskiya a yanzu maganar da ake babu takamaiman maganin warakar ta, sai dai maganin da zai kawo sauki kuma da yanda za a tsaida yaduwar ta. Saboda haka ga rigakafin ta babbar rigakafi a guji naman daji da yake kamar bushmeat da ake cewa idan dabba ce zama musamman aka ga alamar dabba duk aka ga alamar ba ta da lafiya, to kada a kusance ta. Amma kuma kaman mutum zai ta'ammali ko da nama ko kuma da wani, ya zama dai a kula da tsafta, wanke hannu, tsaftan muhalli, tsaftace hassukansa asibitoci da masu kula da marasa lafiya, ya zama suna tsaftace muhallinsu da wanke hannu da sauransu.
To doctor, ko da yake ka ce ba biri kaɗai ke haddasa wannan cutar ba, to amma ka san akwai mutanen da suke kiwon biri, to akwai yiwuwar biri ka iya yaɗa wannan cutar ko da shi birin bai da alamun cutar a jikin shi?
Wato da yawa irin waɗannan cutar dabbobin da take cutar take jikinsu ba lallai ta zama ta bayyana ya zama ka ga alamar cuta ko rashin lafiya a wannan dabbar ba.
To
so ita saboda su wannan kwayoyin cutar dama kamar gida ne su a jikin wannan dabbobin. So da yawa zai zama abinda kamar su irin kasashen na yamma haka wanda suke da tsari, idan wata cuta ta bulla a dabbobi to ana fitar da sanarwa ne ga cewa duk wanda yake da dabba kala kaza in ya kula cewa ko kamar da alamun rashin lafiya a tattare da ita to ya yi garzaya ya kai ta dabbar asibiti. In kuma kaman kasuwa ne mutum zai je ya siyo dabba ko ya karba ko abin nan, sai a dakatar da cinikayya da hada-hada na wannan dabbobin.
Kuma kamar yadda ka ce waɗanda suke da al'adar cin bushmeat ɗin nan su daina.
Yauwa, a dai dakata har zuwa wannan abu a samu kanshi.
To da yake yanzu wannan cuta a jihohi 7 na Najeriya aka ga ɓallar ta ko kuma alamominta, a sauran jihohi mutanen da suke sauran jihohi waɗannan matakai za su ɗauka, tunda kaga kusan za a ce gidan kowa akwai bera. Kuma ka ce bera na ɗaya daga cikin dabbobin da ke yaɗa wannan cuta.
Kwarai kuwa. Matakin farko shine gaskiya na tsaftace muhalli duk kuma yanda mutum ya kokarin da za a yi na kauda bera daga muhalli ta hanyar ko a sa mishi tarko ko a sa mishi magani ko abin nan da za a kauda shi yana da saboda ba wannan cutar ba kawai akwai cututtuka da yawa kamar zazzabin lasa da aka yi fama da shi a kwanakin baya wanda duk bera ne yake yaɗa shi. Saboda haka tsaftar muhalli da ƙauracewa dabbobin da suke daji wanda suke gida kuma wanda ba na kiwo ba ne ya zama an kauda su shine babban kariya a wannan.
Kamar da yanda yake wato tsafta shine babban makamin ma karewa ko kuma rigakafin dukkan cututtukan da ake fama da su.
Na'am, shine gaskiya shine babban magani musamman a kasashen mu inda mutane babu wadatattun
kayayyakin
aiki na lafiya.
To su kuma hukumomi a likitance kai wace shawara za ka ba su?
Gaskiya su kuma hukumomi kamata ya yi kamar yadda na san ana kokari to a ƙara
ƙarfafa
wannan dagewa na bin diddigin duk inda aka ji alama ko jita-jita na wannan cuta a shiga a tabbatar na farko cewa itan ce wannan ƙyar dabburin sannan kuma duk wani abu da ya shafi kariya na wayar da kan jama'a da samun musu da asibitoci da kayan aiki a yi shi. Inda bata shiga ba kuma su ma a wayar musu da kai a sake sa ido a wayar ma da malaman lafiya ga kai akan yanda wannan cutar take da alamanta da me ya kamata su yi saboda ba kowa ne saboda yake da cikakken masaniyan ma me ya kamata ya yi idan
daga
irin wannan ba.
To Allah sa a dace kuma a kodayaushe masu yi magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Wannan gaskiya ne.
To likita mun gode da wannan bayani da ka mana. A saboda ƙarancin lokaci, Dr. Muhammad Adam ba zai samu damar amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Muhammad ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Amurka ta ce za ta fice daga kungiyar Raya Ilimi, Kimiyya da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO bayan da ta zargi kungiyar da nuna adawa da wariya ga Isra'ila. A ranar 31 ga watan Disamba baki ficewar Amurka daga kungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan. Sau'i kaɗan bayan wannan sanarwar da Amurka ta fitar ita ma ƙasar Isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga kungiyar. A wani martani da ta mayar kungiyar ta UNESCO ta nuna takaicinta kan ficewar Amurka wacce ta ce mamba ce da aka fi kungiyar da ita. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce matakin gaggawa da ƙasashen duniya suka ɗauka ya taimaka ƙwarai wajen kauce mummunar matsalar ƙarancin abinci a wasu yankuna. Amma ce duk da haka har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa. A watan Fabrairu, Guterres ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 20 na fuskantar barazanar yunwa a Sudan ta Kudu da Somalia da arewa maso gabashin Najeriya da kuma Yemen, inda ya yi kiran neman taimakon dala biliyan 5.6 a shekarar nan. Wata ƙaramar girgizar ƙasa da ta auku da safiyar yau Juma'a a kusa da inda Koriya ta Arewa ke ƙera makamanta na nukiliya a cewar hukumar da ke sa ido kan doron ƙasa ta Amurka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 2.9 ta auku ne kilomita 23 daga Songbyam, yankin da Koriya ta Arewa ta yi guje-gujen makamanta na nukiliya, inji hukumar ta Amurka. Gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi na ƙarshe a ranar 3 ga watan Satumba ya haifar da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3. Wata ba Amurkiya da mijinta ɗan Canada da 'ya'yansu uku na ci gaba da zama a ƙasar Pakistan ya zuwa daren jiya Alhamis.
To madalla, kafin mu sallama muna taya Alhaji Halilu Malamu Sidi murnar tsauran auren Yasa Bilkisu da angonta Sa'idu wanda za a ɗaura gobe Asabar a tudun Salmana da ke garin Bauchi. haka kuma muna ta iyalan Dr. Garba Matazu da Alhaji Usman Bahar farin cikin auren ƴaƴansu Faisal da Halima wanda za a yi gobe Asabar da karfe 11 na safe a babban ɗakin taro na Hambali dake unguwar Alƙali Katsina da fatan Allah sa a yi taro lafiya. To masu sauraron mu anan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu Amaruddin Muhammad Lalo da ita ne gabatar da shirin sai kuma Speedy wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Jan ni Sarfil Hashim ke cewa sai an jima. Assalamu alaikum.